Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla la wa may yudlil fala hadiya la wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da wannan safiya ta ranar Laraba, safiyar 19 ga watan Ramadan, shekarar hijira ta 1446, daidai da lissafin 19 ga watan Maris 2025, daga masallacin Garki Area 8 a birnin tarayyar Najeriya Abuja, inda muke gabatar da jerin gwanon laccoci da tunatarwa zuwa ga iyayenmu mata, Allah ya saka musu da alkhairi. A wannan rana ta 19 yau ga wata, wannan tattaunawa tamu za mu yi ta ƙarƙashin wata matashiya da ta ce ku bi ni bashi. Ita ce wato labarin matar da ta ci abincin aljanna a nan duniya. Wato ba labarin ne kawai damuwarmu ba, wasu darussa da ke cikin labarin su ne abin da muke so ba da muhimmanci a kai, kamar yadda muka faɗa a ran nan cewa Allah Maɗaukakin Sarki ya ba da labarai da yawa a cikin Alƙur'ani, amma manufarsu kawai ba wai taɗi ko surutu kawai ba. Na farko, ya zama labarin na gaske ne, ma kana hadisan yuftara. Na biyu kuma, ya zama cewa akwai abin darasi da lura a ciki. Wa naqussu alayka min anba'il ghaibi ma nuthabbitu bihi fu'adak. Da kuma ya zama cewa kyakkyawan labari ne wanda yake da abin ɗaukar izina a ciki, da Allah yake cewa nahnu naqussu alayka ahsanal qasas bima awhayna ilayka hadhal qur'an, muna baka labarin mafi kyan kissoshi. To wannan labari na wannan mata labari ne ingantaccen labari kamar yadda malaman tarihi suke ambata, kuma labari ne mai ban mamaki ƙwarai da gaske daga cikin a'ajibud duniya, wato abubuwa masu ban mamaki da Allah Maɗaukakin Sarki yake ƙaddara su faru a duniya, wanda hakan yana ƙara bayyana ƙudura Allah ne da buwayarsa, da kuma ƙara gasgata mana a aikace abubuwan da muka sani na cikin karatuttuka da muka taɓa ji da abubuwan da muka sani a rayuwa. Irin wannan labaran sai su ƙara wa musulmi da mumini su ƙara mushi imani da sallama wa Allah, wanda kuma dama yake zuciyar shi akwai damuwa sai ji ya ƙara samun wato kunci a cikin rayuwarsa. Allah ka tsare. Asalin labarin al-imamu al-hakim Abu Abdullahi Naisaburi, wanda ya rasu shekara ta 405 bayan hijira, shine ya ruwaito wannan labari a littafinsa mai suna Tarihu Naisabur. Tarihu Naisabur, a cikin wannan littafi ya kawo tarihi, duk malaman da suka ambata a bayan shi daga wurin shi suka ɗauko, irin al-imamu al-Zahabi a cikin Tarihul Islam, da cikin Siru Alamin Nubala, da cikin al-Ibar fi khabari man ghabar, haka nan irin su as-Subki a cikin Tabaqatu Shafi'iyya, irin su Abdul Hayy al-Hanbali a cikin tafsirin mai suna Shadratu Zahab fi akhbari man zahab. Wannan malaman sa daga cikin wanda suka ambaci wannan tarihi. Menene ya faru? Abin da ya faru shine wata mata ce mai suna Rahma bintu Ibrahim al-Khwarizmiya, kamar da wasu a ce Ramatu shine Rahma da Hausa ko. Wannan baiwa Allah ta kasance tana rayuwa a wani ƙauye kusa da babban birnin Khwarizm, wato babba alƙarya. Labarinta ya yaɗu tun daga wajejen shekara ta 238 har zuwa shekara ta 252, wato wajen shekara 25 labarinta ya yi tambari. Duk inda ka je birni da ƙauye ana labarinta, ana shan mamakin al'amarinta. Sai aka samu wani malami cikin malaman hadithi a zamanin, ya ce tun yana ɗan matashi ya san wannan labarin, yanzu kuma da ya girma ita yanzu ana labarin nan sai ya ce bari ya je ƙauyen ya je ya tambaya yana zuwa ƙauyen su sai ya ce da Allah ina cigiyan wata mata ne mai kama kaza yana fada haka sai kana nufin wanda ba ta cin abinci din ne yace kware ko ita ce to Allah yana so ya je gidanta sai aka kai shi gidanta yace na ganta dattijuwa alama tana da shekaru amma kuma jikinta da ƙarfi babu alama irin raunin tsufa tare da ita yace mata baiwa Allah ni mutumin gari kaza ne na dade ina jin labarin ki nazo ne miki interview wato nazo in ji daga bakin ki tace to bismillah ya zauna ya samu ri yace mata to ina so in ji labarin yaya akai kika wayi gari an ce yau fere shekara 20 ba kya ci ba kya sha ba kya yin bayan gari ba kya yin tusa ba kya duk wannan abubuwan dan adam yake ba kya yin su me ya faru tace to ni na kasance mijina wani mutum ne mai karamin karfi kafinta ne mai karamin karfi muna da yara da muke kula da su waɗanda ba mu da wadata cikakkiya ana yin rayuwa ne hannu baka hannu ƙwarya tace wani lokaci a cikin shekara kaza sai wani sarki cikin sarakunan wato wata daula ta kafirai da ke gefe da mu ya matsawa ƙasashen musulmai da kai farmaki tace sai ya kawo farmaki garinmu da ya kawo farmakin nan sai aka sami wato matasa da mutanen gari suka zama sojojin sa kai suka je dan su kare dan su tare kar ya shigo ya ci nasara a kan garin tace Allah ya bashi dama yayi barna aka kashe mutane ɗaruruwa tace ina zaune a gida goshin magarba sai aka yi ta fitowa da mutane ana zuwa ana jana'iza ina zuwa kawai na gagawar mijina a cikin wadanda aka kashe tace gudun na gagawar mijina hankali na ya tashi na ji kamar zan suma aka tare na ana ta bani haƙuri tace to ni dai abin da zan iya tunawa kawai na tashi na yi sallar magariba sai na zauna inda na yi sallar magariba ina tasbihi kamar a ce ina jan carbina kawai sai bacci ya kwashe ni tace da bacci ya kwashe ta sai kawai ta ganta a cikin mafarki ga ta nan ta zo wata alƙarya mai wasu irin gine-gine ta ce ba zan iya siffanta kan gine-ginen ba ga mutane nan kuma ana kamar ana buki mutane suna ta walima ana ta shagali ana ta annashuwa ta ce duka kayan jikinsu koraye green wanda dama kuma shine irin kayan 'yan aljanna ta ce ina ta shiga ina ta ratsawa kamar wata wadda ta ɓata ina tambaya ina cewa don Allah kun ga mijina ko kun ga mijina ce waye mijinki ta ce wani ɗan wani mutumin gari kaza sai a ce mata je ki can yana can ana ta nuna mata hanyar da ta je ta ce ina zuwa kan wani table wani dining table sai na ga mijina da abokanan shi da na sani wanda suka tafi yakin nan tare da an kashe su na gan suna zaune kawai suna cin abinci suna raha suna walima suna shagalci yana gani na sai cewa abokan zaman shi don Allah ku bani izini wannan miskiniyar yau wunin yau bata ci komai ba ku bani izini in san mata wani abu a cikin abin da muke ci suka ce ba komai ka bata ta ce sai ya ɗauko wani ɓarin gurasa ta ce gurasan fari kamar farin madara laushi kamar laushin ruwa ta ce ban taɓa ganin gurasa irin shi ta ce sai ya ɗauka sai ya miƙa min ya ce ci wannan tace na karɓa na sa a bakina ban taɓa jan abinci mai daɗi irin shi ba ina ci sai ce mun to yi maza ki koma in Allah ya da ba ki ƙara jin yunwa ba iya rayuwar ki ta duniya kin dana abincin aljanna shikenan kawai sai ta farka shikenan wannan shine abin da ya fara ta kawai da ta farka ce to daga nan fa tace daga nan sai na ji bana jin yunwa bana ma son jin ƙanshin abincin da mutane suke ci sai in ji yana mun wani irin wari ce ba ta shan ruwa ba ta cin abinci ta ce yace to bayan gida ba ta ce ba na yin bayan gida fitsari fa ba ta yin fitsari har ya tambaye ta ce to sha'awa fa irin ta ɗa namiji ta ce mishi kai yanzu ba ka jin kunya wannan tambaya yace ai ina so in san labarin ki ne cikakke ta ce wannan ma ba na ji
yace to daga nan sai ya aka yace to daga nan sai mutane suka fara cewa ko ƙarya nake ana ganin kamar ko wani sihiri nake tace har sarkin garin nan ya taba sa an kama ni aka kai ni gidan mahaifiyarsa aka ajiye ni tace wata na shida a gidan ya bata umarni cewa ta dinga sawa ana kula da ni a ga me nake aga ko ina kuya ne in ci abinci kamar a ce a kafa mata CCTV camera kenan yanzu ko a ɗakin ta da koina suka ga tsawon watannin da ni ban ce a bani abinci ba ban ci ba ban sha ba kuma ban taba shiga ban ɗaki ba ba su taba ganin na kare alolata ba babu abinda nake ji tace bana jin yunwa ko sha'awa abinci haka ta rayu shekara 20 da wani abu kamar shekara 26 sannan sai da mana cewa cikinta ya dan kware babu hanji har ma sai da mace ta dinga daure cikinta take kamar za ta tsinke saboda bata babu komai a cikin cikinta kamar za ta tsinke a jikin mararta yace to ya kike kirayi yanzu tunda gashi mijin ya rasu kuma ya baki da marayi tace mutane tunda wannan abu ya faru da ni bayan Allah sai suka dauke ni a matsayin wata waliya wadda ake zuwa gunta a ji labarinta a nemi ta yi addu'a ce kuma ana kawo min sadaka sosai akan shi nake rayuwa sannan mutane sun ba daga gari gari su zo su ga yaya take yace mata to yaya kika ga wurin da kika gani she ta suranta wurin ta ce na ga dai gidaje na gilashi wanda ana ganin cikinsu daga bayansu ta ce na ga wasu irin koguna waɗanda suke gudana ba ka jin ƙaran cida na ruwa ta ce na ga kuma wato a wuraren cin abinci iri-iri wanda ban taɓa ganinsu da abu da ɗan itace iri-iri wanda ban taɓa ganinsu ce na ga mutane kuma dukkaninsu cikin annashuwa da jin daɗi ta dai siffanta abinda ya kama da abinda ake karantawa na labarin aljanna al-imamu al-zahabi da ya kawo labarin ya ce wannan labarin labari ne wanda yake ya inganta duk mutanen wannan yankin tsawon shekarun nan an san labarin babu wanda ya taɓa inkarin ko ya ce ƙarya ne ko kuma koda ya yi inkari in ya je ya gani da kansa ya tambayi mutanen ƙauyen da mutanen da suka santa za su tabbatar mai cewa wannan labarin fa gaskiya ne to kun ji takaitaccen labarin wannan mata wadda ta ci abincin aljannatin tana duniya a mafarki ne Allah maɗaukin sarki ya ƙaddara mata ta samu wannan falala to dama ni ba asalin labarin da ya fi damuna ba na san duk da yadda aka faɗi inda labarin yake wanda kuma duk ya san karatu ko bai san labarin ba zai iya bincikawa amma na san a irin tunanin mutanenmu na yanzu wani ma zai ce kawai ƙarya ne to ba ka yadda ka iya da shi annabi ma ya yi magana mutane sun ce lasta mursala kafirai wa kallazina kafaru lasta mursala to da ka wanda ya ce ƙarya ne ba da ka iya da shi amma ni na san gaskiya ne saboda karantawa nayi kuma na san malaman da suka rubuta ba ƙarya suke ba abinda nake so mu fi damuwa da shi wato abinda ke cikin labarin na abinda ya kamata mu ɗauka da darasi abu na farko shi ne wato mu ƙara tabbatar da buwayar Allah da ƙudurarsa da cewa kuma duk yadda kake ganin wani abu ba zai yiwu ba to a wurin Allah mai yiwuwa ne babu abin da ya fi ƙarfin ƙudurar Allah da ƙarfin hukuncinsa da buwayarsa idan Allah ya so ya yi abu wanda yake ya saba wa ɗabi'ar da aka saba gani ya saba wa al'ada to Allah yana yi Allah yana raba baiwarsa ga bayinsa yadda ya so wasu ya ba su baiwa ta ilimi wasu ya ba su kuɗi wasu ya ba su ƙarfi ko sarauta wasu ya ba su kaifin basira kowa yadda Allah ya so haka yake yi shi kuma duk ɗan adam da ka gani kar ka raina shi baka san baiwa da Allah ya yi yanzu wannan matar wata mata ce wadda kawai irin gama garin mace wadda ba kowa ba mijinta ba kowa ba wadda kawai za ka iya ganinta ka kalle ta ka wuce amma Allah cikin ikonsa ya kalli watakila zaman lafiyar da ta yi da mijinta da haƙurin da ta yi da shi watakila mutuwan da aka yi mata wanda ta dangana da aka bata hakuri aka ce ki hakuri mijinki yayi shahada dangana da tai sai Allah ya bata wannan falala saboda haka idan mutum ya zo ya tarar da wani abu wanda ya saba ma al'ada ka samu wani labari ko karayu a cikin wani yanayi wanda ya saba ma abinda aka saba gani to wannan ya saka ƙara gasgata Allah ka ƙara sanin girman Allah ka tuna cewa lalle Allah shi yake Allah yana cewa sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahu annahu alhaq awalan yakfi bi rabbika annahu ala kulli shay'in qadir Allah yace da sannu zamu dinga nuna wa mutane ayoyin a cikin duniya da kuma akan kansu ta yadda har sai sun tabbatar da cewa qur'ani da annabi sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne hatta yatabayyana lahu annahu ay anna alqur'ana ko anna annabiyya haqq gaskiya ne ce ai ya ishi Allah wato buwaya kasancewar shi yana da iko akan ku ga abubuwa da dama na mamaki suna faruwa a wannan duniya idan ya tabbata da gaske ne to ba ƙaryatawa ake ba sai a ƙara gasgata girman Allah da buwayarsa da ainihin ƙudurarsa sai mutum ya ƙara sanin cewa lalle shi bawa ne bai isa ba shi abin halitta ne ba shi da katabus Allah ne yake da katabus na ɗaya kenan na biyu sai mu kalli cewa wato wata jarabawa da Allah zai yi wa mutum so da dama ɗan adam a tunaninsa duk abin da Allah ya mai na jarabawa to zai ga kaman kawai damuwa ce kawai kuma ta yi a wurin Allah ba haka ba ne wato jarabawa wata asara ta dukiya ko mutuwar wani makusanci miji ko mata ko mahaifi ko malami ko ɗa ko uba wani wanda kike ƙaunarsa wanda rayuwarki take ta'allake da shi ana nan kawai sai a waye gari kawai Allah ya ɗauke shi to abin da yake so sai a haƙura a dangana a san cewa wannan mutumin dama bawan Allah ne saboda haka Allah yana da ƴancin ya kira shi duk sanda ya ga dama sai ai irin na Ummu Salama radiyallahu anha Ummu Salama mijinta Abu Salama ya je gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je wani karatu ya zo ya gaya mata cewa idan mutum ya gamu da musiba musamman ta mutuwa to yayi addu'a inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajirni fi musibati wa akhlifni khayran minha ana zuwa aka ce mata Abu Salama ya rasu mijinta wanda take ji da shi sai ta yi marmaza bata fara ihu da kururuwa ba sai ta yi marmaza sai ta yi wannan addu'a take cewa ina yin addu'a amma a raina ina cewa to cikin sahabban nan wane ne kamar mijina ni dai an ce na yi addu'a kuma na yi amma ba ta ganin wani mutum cewa ya kai irin yadda take son mijinta amma da Allah ya tashi nuna mata cewa ya karɓi addu'an sai ya fawwala mata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne ya aure ta wanda ta tabbata ya fi mijinta da take addu'a ba taɓa kawo cewa annabi zai ce yana son ta tana tana da shekaru tana da ƴaƴa ta yi aure ɗaya ta yi na biyu yanzu mijinta ya rasu tana ganin kamar ba irin wacce annabi zai ce yana so ba amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika ya ce a ce mata yana son ta zai aure ta har tana cewa to ai na yi tsufa ya ce ai na girme ki ta ce to ina da ƴaƴa ya ce Allah ne zai rike miki su ta hannuna ta ce ina da kishi ina da tsananin kishi ya ce ba kuma zai miki addu'a Allah zai yaye miki nabi ya ce mata dinga yawata karanta rabbana وأتلى في قلوبنا غلا والذين زعموا من بعد يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا الله كرك سنيا غلي واتو بك إن تشكي دا حسدا ما إيماني أشكين زكاتهم سي الله يشري متوانا إيرم بك إن كيشم وزال الله سيسلا ميزونا دا إتها إياك أشرا يوتنا شك أمهات المؤمنين gunga da ta yi addu'an sai Allah ya canza mata da mafi alkhairi saboda haka wannan matar ita ma mu kalli abin da ta shiga na bala'i mijinta dama ba mai ƙarfi ne mai yawa ba mai ƙaramin ƙarfi ne shine madogararta shine katangarta ba ciwo lafiya lau ya fita ya je ya shiga wannan harka ta ribadi bub aka dawo mata da gawar shi ai ko kin ga a ɗabi'ance ta shiga magana ce za ta fara tunanin to yanzu kuma ya za ta yi dama sai ya fita aiki nemowa yanzu kuma babu shi ga marayu, ga yanayin rayuwa, tabba za ta ji cewa ta shiga tashin hankali mummuna, wanda kuma haka yake a ɗabi'ance. Daga nan za ta san cewa rayuwa an shiga wani sabon babi na wani sabon kunci da wahala. Amma da ta sallama wa Allah, ta haƙura, ta bi Allah, sai Allah maɗaukakin sarki nan take sai mata canji da abinda ya fiye mata. Dama dai mai mafi girman buƙatar ta abinci, sai aka waye gari ita ba ta da buƙatar abinci. Mai mafi girman damuwarta ‘ya’yanta, a sanadiyar abin da ya fara ita sai Allah ya sa mutane suka dinga ɗiban kuɗi suna bata, bata ce su bata ba, har ya zama da cewa ita da yaranta ba su da wata buƙata a rayuwa. Saboda haka mu dinga gasgata Allah ko da yaushe, cewa shi yake yi, mu yi addu’a yadda aka ce mu yi, mu yi imani da Allah, mu gasgata Ubangiji, sai ke ga ya kawo mana mafita a kan abin da ba mu tsammanta ba. Shi sa Allah yake cewa sa an takrahu shay’an wa huwa khairun lakum wallahu ya’lamu wa antum la ta’lamun. Ba wanda zai yi fatan mutuwar miji ko mutuwar uba ko mutuwar ɗa, amma idan ya zo ya faru sai a dangana, sai a yi tafa’uli, sai a yi fatan Allah ya canza shi zuwa wato jarabawa ta alkhairi, ba jarabawa ta musiba ba. Wannan kenan. Abu na uku, wannan kisa tana ƙara gasgata mana abinda muka riga muka sani, wanda dama mun san shi a cikin Alƙur'ani, ba mu buƙatar kissar kafin mu gasgata, amma aka samu ƙarin kissar, to wani ƙarin alkhairi ne. Allah ya mana bayani matsayin shahidai da mu. Allah maɗauki sarki yake cewa la tahsabanna allazina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Kar ka taɓa tsammanin cewa waɗanda aka kashe a wurin jihadi sun mutu kenan murs, a'a, suna nan rayayyu ne a wurin Allah Ubangijinsu ana azurta su. Yayin da duka sauran mamata za a bar su su jira sai an yi tashin alkiyama, sannan a fara ba su wato arzikin aljanna. To su kuwa shahidai suna mutuwa kawai za a wuce da su aljanna ne, ko kuma kamar yadda hadisi suka nuna za a wuce da rayukansu aljanna, a sanya su cikin wasu tsuntsaye su ci gaba da tasbihi. Kai akwai ma wani shahidi da ya mutu a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, shine Abdullahi dan Haram, wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari, mahaifin Jabiru da ya rasu, ya rasu ya bar bashi mai yawa, ya bar ‘yan mata guda shida ko tara a bisa ɗayan ruwayoyi, waɗanda duk sun isa aure ba musu aure ba, ya bar Jabiru shi kaɗai ne ɗan shi na miji. Jabiru ya shiga cikin damuwa, kullum sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gan shi kawai, ya yi tagumi a ƙofar masallaci, ya yi tagumi yana cikin damuwa, masu bashi sun dame shi. In ya shiga gida ya ga ƙannan shi ‘yan mata kowacce ta girma, babu abin siyan gado ko kabet ko makamancin haka. Sai Annabi ya ce mishi, Jabiru wai me ke damunka ne? Shi kiya manzo Allah, ba zan shiga damuwa ba, ka san dai abin da ya faru da babana a ranar Uhud, kuma ka ga irin bashin da ya bar mana, kuma ga ƙannina nan suna nan, ina kasa yadda zan yi in aurar da su. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, kwanta da hankalinka, babanka ya samu falalar da babu wani mutum a al’ummar da ya taɓa samun ta, da aka kashe shi a wannan yaƙi na Uhudu, ana kashe shi, Allah ya sa aka tashe shi, Allah ya sa aka zo da shi gaban Ubangiji, ya ce mishi, faɗi duk abin da kake so a yi maka. Sai ce shi yana so ne a maida shi duniya, ya sake zuwa jihadi, a sake kashe shi. Sai Allah ya ce, ban da wannan, na riga na yi alƙawarin cewa duk wanda ya mutu babu komawa duniya, wa haramun ala qaryatin ahlaknaha annahum la yarji'un. Shi ka dai zaɓi wani abu daban. Sai ce, to ya Allah, in babu damuwa ina so ka aika da saƙo duniya, ka aika Jibril ya je ya gaya wa duniya a karanta a cikin Alƙur'ani cewa ga matsayin da ka bamu mu shahidai. Shi ne aka saka da wannan ayan, wala tahsabanna allazina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Wannan wato abin nan ɗin shi ne, burin sa ne Allah ya cika masa. Sai Annabi ya ce, to kuma kaga masu bin ku bashin nan, kaka damu, ka ce da su gobe mu haɗu a gonarku ta dabino. An ce masu bin bashin su mutum 19 ne, kowa yana bin shi wasu kuɗaɗe masu yawa, ce wasu miliyoyi, shikenan waɗannan alhazan birni kawai suka taho, kowa ya zo da takardun shi na basussuka ya kafa gilashin shi kawai tsaya yana jira ya ga mai ra'ayi. Aka zo dabinon bai da wani yawa, wannan shekarar bai haihu da kyau ba, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masu tsinkar dabino su hau bishiya su girgiza dabinon ya zamo. Aka hau bishiyoyin aka girgiza dabinon aka zo aka tara shi a wuri guda. Jabiru ya ce ni dai ina kallon ikon Allah. Daga dabinon ma guda nawa ne. Aka ware mara kyau. Aka ware zari aka ba sauran. Ki sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kawai sai ya zauna akan dabinon. Da ya zauna ya diba haka ya jujjuya ya jujjuya kawai sai tashi ya ce to shikenan. Kowa a dura mai dabino ya kudin shi. Wane yana bin dirhami 5,000 ya kama dabino buhu kaza ko ana ganin dabino bai kai wanko ina ba annabi ya ce to a kawo buhu a dura mai jabiru shi aka aka dinga dura buhun nan ana cika buhuna dabinon nan yana nan bai kare har sai da aka dura wa kowa buhunan dabino iya kudin sa yace kuma ga dabinon yana nan yadda yake manzo Allah sai ya ce to wannan kuma sai ka je kai sha'anin ka da shi to a ciki ne ya diba ya je ya kai abinda za a yi amfani da shi a gida ya siyar ya aurar da ƴaƴan shi kannan shi wasu daga ciki wasu kuma bai aurar da su a daidai lokacin ba shi ma kuma ya je ya aure duk wannan yana cikin falalar da wato suka samu sakamakon mahaifinsu da ya shahada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ana yafe wa shahidi dukkanin zunuban shi tare da dugo na jinin shi na farko da yake diga a kasa shi wannan bawan Allah Abdullahi dan Haram Jabiru yake cewa bayan an rufe su a kabari tunda a yakin Uhud an kashe mutane da yawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in za a rufe su a dinga sa mutum biyu ko uku a kabari daya saboda aiki yayi yawa a rasa yadda zai yace to kuma a sanya wanda yafi karanta alqur'ani a tabarin gabas sai Jabiru yace to ni sai naji ban ji dadin mutumin da aka rufe shi kabari ida babana ba ina so babana kabari na shi daban sura ka sai kuma bayan wasu makonni yaje tone kabarin ya canza baban shi kabari yace sai na same shi kaman ka ce dazu da safa aka rufe shi jikin shi hadda dumin jikin dan adam goshin shi hadda zufa sannan kuma hannunsa yana nan rike da inda aka caka mishi makami a cinya hannun yana nan rike da wajen yace ga jinin ya bushe kaman jinin mutumin da yaji ciwo dazu dazu yace in ka daga hannun ma sai hannun ya koma kan wajen kamar hannun mai bacci to bayan shekara 40 sai kuma zamanin Muawiya dan Abu Sufyan sai Muawiya yazo zai wani renovation a Madina sai titi ya biyo ta kan wannan wajen kun ga dole za a yi demolition ko don a bada hanya sai yasa a cire duka gawawwakin daga inda suke a koma da su inda kuke ganin su yanzu da ake ce ma makabartar Uhud ainihin ba asalin da suka fadi ba ne domin da suka fadi shine tun gefe inda yake cikin ramu wajen wadi din tunda kowa inda ya fada na aka mai kabari sai a duba na kusa da shi sai a hada su sai mu awaye ce to a tattara su a dawo da su wuri keɓantacce saboda hanya ta wuce to a lokacin ma da aka ƙara tona kabarin aka samu mutumin nan yana nan kamar ya kwanta bacci haka suke ko gezau babu maganan wai ƙasa ta ci ko a nemi gawan ma a rasa har masu haƙan kabarin suka ce in ma aka yi kuskure wani aka zo garin haƙan kabarin aka taɓa jikin shi kawai sai a ga jini kamar an taɓa jikin mai rai jini na ɓulla kamar an taɓa jikin mai rai da makami to haka Allah yake ma shahidai wannan baiwar ita kuma wannan matar abinda ta gani da idan ta ne na mafarki cewa ga yadda abin yake abu na gaba da ya kamata mu lura a nan shine mas'alan mafarki ɗan adam yana yin mafarki a cikin ɗabi'arsa kuma mafarkinsa kala kala ne kuma mafarkin da yake daga shaiɗan ne shine ake ce alhilm ko alhulm athar alhulm shi alhulm shine mafarki wanda shaiɗan yake sawa mutum na tsoro ko tashin hankali ko wani abu wanda za a kasa gane ma menene malaman da suka yi rubuce-rubuce akan mafarki in ka karanta abubuwan da suka ambata abin da za ka fahimta shi ne ɗan adam idan ya kwanta bacci kamar yadda Allah yake cewa Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha Allah yana karɓe rayuka sanda suke mutuwa kuma yana karɓe rayukan masu rai sanda suke bacci. Wai musukul latika ba alaiha al-maut, wanda Allah ya so ya kashe shi cikin bacci sai a rike ba za a dawo mai da ranshi. Wai rusulul ukhra, wanda kuma Allah ya nufin cewa zai yi bacci ya tashi sai Allah ya mai da ranshi. Idan muka tashi bacci muke cewa alhamdulillahi ladzi ahyana ba'da ma amatana, godiya ga Allah da ya raya mu bayan ya kashe mu. Da gaske ne bacci karin mutuwa. To idan aka dauke rayukan nan, rayukan waɗanda suke bacci ana zuwa a aje su a wani mustauda ne, kamar a ce wani warehouse ma'ajiyar rayuka, kuma a wurin akwai rayuka na mutanen da suka shuɗe, akwai na aljanu, akwai na shedanu, akwai na iblisai, akwai na kowa. To wani idan aka je aka aje ran shi a nan, sai wani shedanin aljani ya dinga firgita ran, ko ya ba shi tsoro, ko ya mishi fira, ko ya ja shi su tafi wani yawo, to a nan ne mutum zai dinga ganin abubuwan da yake gani a mafarki. Da gwargwadon irin rayukan da ran shi ya haɗu da su, da gwargwadon irin abin da zai gani a mafarki. In ya haɗu da wasu rayuka wanda suke marasa kirki, shi ne zai ga abubuwa ya kasa gane kansu. In ya gamu da wasu rayuka wanda suke azzalimai, shi ne zai ga ana neman a cutar da shi. Duk ana gani. To idan ko mutum ya yi sa'a gwargwadon nagartar ransa, idan ran ya haɗu da wasu rayuka na kirki, to shi ne ar-ru'yas saliha. Ko dai su ba shi wani labari na alkhairi, ko su mai wata ishara cikin wasu rumuz, ko kuma ya ga alkhairin da su suke gani, shi ne mutum zai iya ganin wani abu na alkhairi, ko ya ga wata bishara, ko ya ga wani tsoratarwa, ko ya ga wani wa'azi. Shi ne kuma aka samu malamai masana sai su fassara mashi abin da ake yi. To dama kuma daga cikin mafarkin da tabbas idan ka gani ka tabbatar gaskiya ne, shi ne in kai mafarki ka ga mutumin da ya riga ya rasu, in ka gan shi a mafarki, to wannan mafarkin da gaske ne. Ku kiyaye wannan. Ka ga mutum a mafarki ka san shi, ya san ka ɗan uwanka ne ko na kusa da kai ne, bayan ya riga ya shuɗe sai ka gan shi a mafarki, wani lokaci har ya gaya maka wata magana ko ya ba da wani saƙo, to galibin shi da gaske ne. Akwai wani mutum cikin sahabbai da ya taɓa ba da wata wasiya wanda ake mashi laƙabi da cewa wanda ya yi wasiya bayan ya mutu. Ya rasu, sai abokin shi da suke zaman fira tare, da suke zuwa makarantar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, sai ya ganshi a mafarki, ba a wuce mako guda ba, sai ya ganshi a mafarki, sai ya ce wa don Allah wani ina da saƙo. Ya ce me saƙonka? Ya ce a je gurin matata wance, a gaya mata a wuri kaza a ɗakina akwai kuɗi masu nau'i kaza, kuɗin na wane ne, na anshi bashi ne zan yi amfani da su, ba riga na yi amfani da su ba, yanzu gashi ana nan ana ta min hisabi a kansu, amma mai da kayan shi kawai. Yace sannan wance ƴata, don Allah a kula min da ita, ta kusa mutuwa, don Allah a kula min da ita, ƴan kwanakin da suka rage mata din, don Allah ina so ka kula min da ita. Sai ya tashi firgigit, yana zuwa gidan ku, sai ya ce a nan gidan akwai filo iri kaza, aka ce eh, na mai gidan na aka ce tilo a ɗauko mu, ana ɗaukowa yana sa hannu shi a ƙasan filin, sai ga kuɗin yadda aka faɗe su da yawan su da su, sai ce to kun ji abin da mai gidan nan yace kuɗin nan nawa ne, a je a mai ana mai wani, yace wallahi haka ne, lokaci gaba ya shi kuɗin nan da ya rasu na kasa cewa ina bin shi kuɗi ne, kun san wani lokaci haka an yi mutuwa wani ba zai iya cewa yana bin wani bashi ba, ko bai yafi ba amma zai kasa faɗi. Sai ya ce ina wance, ya kira sunariya, aka ce ga ta nan, ya ce tana zuwa ina taɓa jikinta sai na ji zazzaɓi, wato har ta fara ciwon ajal, kuma yadda ya faɗa mamacin nan ba ta wuce wannan kwanakin ba ta mutu. Saboda haka idan ka yi mafarki ka ga mamacinka ya maka wata magana, ka ɗauke ta serious. Akwai wanda za ka gan shi za ka ga alamar yana buƙatar addu'a ne, ko gan shi cikin wani hali na damuwa, ko ya kira sunan wani, ko ya faɗi wani abu, ko ya faɗi wani labari, wani kuma gan shi cikin halin annashuwa, kuma ka gan shi a cikin wani lambu, ko gan shi da kyawawan kaya, ko ka gan shi suna wani biki irin wanda matar nan ta gani. Abin da yake nufi da yanzu har ka ga mamacinka a cikin mafarki, to ka ɗauka abin da gaske ne, ka yi abin da za ka iya. Saboda ranka ne da kake bacci ya gamu da ransa, ya sirranta mai wani abu, kai kuma Allah ya saka maka nafas ɗin a cikin mafarki. Saboda haka mafarki duk da ba a kafa shari'a da shi amma ba a watsi da shi gaba daya ibnu fodio yana cewa yana daga cikin bid'a da mutane su samu kansa a ƙasa wasu shine da ya zama ba a da ilimin fasara mafarki kwata kwata ko kuma masu fasarawa galibin su kawai shatiba da suke kun ga annabi yusuf alaihi salam yana daga cikin baiwar da Allah ya yi masa shine ilimin fasara mafarki kamar yadda yake cewa rabbi aqadajtani min al-mulki wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith kamar yadda suka bada labari waɗannan wa qala najahuma wadda karaba da ummatin ana unabbi'ukum bi ta'wilihi fa arsilu yusufu ayya siddiq aftina fi sab'i baqaratin kamar yadda aka sanda kissa haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai na Abdullahi dan Umar ya ba mu labarin cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana fassara musu mafarki yace har na kasance ina fatan in yi mafarki dan in zo in ga yawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fassara mu yace wata rana na kwanta bacci kawai sai na farkin gashi na ayi tashin alkiyama da ga tashin alkiyama kawai sai na ga wasu mala'iku masu wata siffa mai ban tsoro su biyu suka zo yace suka kama ni suka tafi da ni ina zillo suka tafi da ni za su kai shi wuta yace sai da suka zo bakin gidan wuta kawai sai aka baka ce ka kusake shi ka kusa shi a wuta kusa kai yana yin sallar dare yace to daga nan ban taba fasa sallar dare ba saboda shi sa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan zamani yayi nisa zai zama cewa babu abin da ya kai mafarkin mumini gaskiya sai ya zama mafarkin mumini zai zama gaskiyarsa kamar 1 bisa 46 na annabta wato zai zama kamar wato yadda annabta kake gaskiya ce 100 bisa 100 to haka za a samu wani percentage na gaskiya a cikin mafarkin mumini saboda haka mafarki da ake ganin sa wato abu ne mai muhimmanci mu kula da shi wajen domin yakan taimaka mana wajen sanin yaya za mu yi mu'amala da wasu abubuwa zai taimaka mana wajen dawowa da mu kan gaskiya akwai lokacin za ka ga ka ɗan yi deviating daga hanyar Allah kana yin wani shirme ko kana wasa da addini to za ka yi wani mafarki sai ya firgita ka sai ka dawo kan hanya akwai wani malami da ake ce ma Abdullahi ibn Maslamah al-Qa'anabi wannan malami ya yi karatun hadisi mai zurfi amma kawai sai ya kama kasuwa abin shi baya karantar da kowa wata rana ya kwanta bacci kawai sai ya mafarki shi ma ya mafarki ya yi tashin alkiyama sai ya ga ana zazzaune sai aka ce sai wani mala'ika ya zo ya ce ina malaman hadisi sai da suka miƙe ce to an ce ku tafi aljanna ga hanya yace ni ma sai na shiga cikin sai ce ya daka min tsawa yace kai kuma bai ce ni ma malamin hadisi ne ne karatu a gun maluku ne karatu a gun wani da yace kai ba ka da kunya ba kuma ka zauna kai ka karantar da wani ne kawai sai ya farka ai kin ga ya san fasara mafarkin shi ba sai an fasara mishi wannan abu ya san fasara yana farkawa ya gane to kuskuren da yayi shine rowar ilimin da yake baya koyawa kowa mutum ya koyi ilimi ya iya amma bai damu da ya koyar ba to daga nan sai ya dinga yawo ma yana cigiya ina zai samu ɗalibai in an ce ga ɗalibai ce da Allah ku zo ina so in koya muku karatu sai su duba time table su ce to algafata malam yau dai babu da lokaci muna da malam wane da rana muna da malam wane da la'asar ce to shikenan bayan magariba su ce a bayan magariba kuma za mu huta ne ce to dan Allah ku zo bayan isha su ce a mun riga mun yi alƙawari da wane za mu yi karatu da shi ce to bayan asuba mu haɗa jirau haka yake cigiyar ɗalibai yana roƙon su su ba shi lokaci dan ya koya musu karatu har Allah ya taimake shi kuma kun ga wannan mafarkin ya mai da shi kan turba madidiciya sannan a wani lokaci mutum za a mai rasuwa dan uwan shi ko mahaifin shi sai kaga kamar ka yi sakaci da yi masa addu'a wata mata ta taɓa wannan tambayar ta ce gafarta malam babanmu ne mafarki na gan shi kuma ita ta ce min ma baban ya mutu tana yarinya a hoto ta san shi da ta gan shi kawai sai ce wance ta ce na'am ita ke kan kamar ba 'yata ba ba kya kawo min gudunmawar komai ta ce abinda ya ce mata kenan kawai sai ya wuce ta gaya mana ce kina mai adda ta ce da sauƙi ya ce to abinda yake gaya miki kenan abinda yake gaya miki kenan ba kya mishi addu'a baya ganin addu'a ke a cikin abinda yake gani so wani lokaci zaka ga shagalin duniya da yau da kullun ya mantar da kai ayi manaka addu'a to idan Allah ya so shi da rahama kai ma Allah ya saka da rahama sai Allah ya nuna maka irin wannan so da haka ba duk mafarki ne da aka yi za a yi wasa da shi ba sannan kuma idan mutum ya mummunan mafarki ba a so ya gaya wa kowa in dai ba malami masanin mafarki wanda zai maka kyakkyawan fata ba idan mafarkin mummuna ne to bakin ki alaikum ki ta tasbihi kina istighfari kina hayral akau sai in kin samu wanda zai miki fassara mai kyau amma idan mai kyau ne mafarkin to babu laifi dan ka gaya ma mu kusantanka ko masoyanka sannan wani lokaci mutum ya kai mafarki ya ga abin da zai faru nan gaba akwai mutane da yawa da suke ganin mafarki idan za su yi wata asara ko za a yi musu wata mutuwa Allah yana nuna musu zai ga wani abu ba dole ya san fassara ba amma daga baya zai gane okay abin da na gani ashe kaza ne to idan mutum ya ga irin wannan sai ya ci gaba da neman wato rahama Allah da gafararsa da kokarin ya ainihin wato tsira abu na gaba shine wannan iya yin tambaya game da wannan kisa yace to ya za a ce matan nan ta shiga aljanna ta ga abincin aljanna ta ci ta fito na farko an shiga aljanna ba a fitowa ita kuma ta fito sannan annabi Adam da aka halice shi a cikin aljanna shi ya aka yi da fito yake jin yunwa yake jin sha'awa yake ci yake sha ai ya fita falalafi da daraja ko za a iya wannan tambayar to yadda ya kamata mu fahimci abin shi ne tabbas annabi Adam alaihi salam Allah ya halicce shi ya saka shi a aljanna kamar yadda Allah yake cewa walaqad ahidna ila adama min qablu fanasi wa lam najid lahu azma haqiqa mun ba annabi adama alqawari tunda sai ya manta kuma Allah yace ba mu kama shi da laifin mantuwan nan ba Allah yace wa idh qulna lil mala'ikati isjudu li adama wannan cikin sura ta hake ne ko isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba lokacin da muka ce wa dukkanin mala'iku ku yi wa annabi adamu sujuda suka fadi suka mai sujuda sai iblis shine yayi kunnan uwar shi guye ke madagas sai Allah ya ce fa qulna ya adam inna hadha aduwwun laka wa li zawjika muka ce mishi ka gani kaga wannan da kake gani maƙiyinka ne maƙiyin matarka dinnan ne Hawwa'u fala yukhrijannakuma min aljannati fatashqa kar ka sake ka biye masa ya fidda ku kai da ita daga aljannan nan in ya fidda ku za ku shiga cikin wahala fatashqa duk wahala da yake a cikin duniyar nan shine shaqawa inna laka fiha yace duk abin da kake so zaka samu a cikin ta inna laka fiha Allah ta ju'a wala ta'ara in dai kana cikin aljannan nan ba zaka ji yunwa ba kuma ba zaka rasa sutura ba wala ta'ara wa annaka la tadma'u fiha wala tadha kuma babu kishirwa sannan babu jin rana babu wahala waɗannan an huwace maka su ba yunwa ba kishirwa ba rashin sutura ba wahala dama me yake nema rayuwa da wuce wannan haka Allah ya ce mishi matuƙa yana aljanna inna laka fiha Allah tajua wala ta'ara wa annaka la tadma'u fiha wala tadha amma me ya fara annabi Adam alayhi salam waswasa ilayhi shaytan shaytan yazo ya sa mishi waswasi ya sa mai shubha ya ce mishi mene qala ya adam hal adulluka ala shajaratil khuldi wa mulkin la yabla kai adam shin bana nuna maka bishiyar da in ka ci dan itacen ta zaka wanzu ba mutuwa sannan kuma zaka yi mulki da baya karewa wannan abun guda biyu da su shaytan ya cuci annabi Adam kuma da su duk duniya muke cutan kanmu san mulki da kuma kin mutuwa duk wannan yana cikin cutar dan Adam da muka gada daga babanmu Adamu alaihi salam ba shikenan da akai haka fa akala minha sai suka ci daga wannan bishiya fa badadahuma sawatuhuma sai tsarecin su ya bayyana gare su wata fika ya kifana alaihi min warqil janna suka dinga neman ganye suna zubawa dan su rufe tsarecin su kun ga annabi Adam da Allah ya sauko da shi duniya sai ya ci gaba da mu'amala yana jin yunwa yana jin kishirwa yana jin sha'awa yana jin duk sauran dabi'un dan Adam ita kuma duk bata jin wannan to bambancin shi ne shi na annabi Adam ya shiga ne a asali ba wai dan ya je ta mafarki ba ba kuma a cikin hukunce-hukuncen duniya ba yana shi haka Allah ya tsara wannan hukuncin na kaddara game da shi ita kuma ba wai ta shiga ne shiga irin na Khalid da fiya abada ba ita, amma tana gasgata mana abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ne cewa yana sallah. Kun tuna ranar mu ambaci wannan a cikin magana da muka yi akan sallah, manzon Allah yana sallah sallallahu alaihi wasallama, sai a ga ya mada gaba inda liman yake, an zuma kuma ga yayi baya, musan da yayi gaba din nan shine yace musu an nuna mana ƴaƴan itatuwan aljanna ne, shine na so in dauko muku koda wani dan itace kwaya daya, kuma a ce ya dauko wani mangoro kwaya daya ko apple ko inabi ko blackberry kwaya daya, yace inda na kawo shi duniya duk wanda ya ci a cikin umata ba zai ƙara jin yunwa. To shine abin da ta gani, an ashe zai yi inda Allah ya so din a kawo shi duniya, to Allah bai so ba. Ita kuma ta je a cikin mafarki, kuma mijinta ya dauka ya bata, kuma wannan yasa wacin ta zama cewa ta samu wannan sifa wanda ya tabbata kuma a tarihance. Saboda haka wannan darasi ne babba ta wannan bangaren. Darasi na gaba shine yana nuna mana muhimmancin yadda mazaje suke kula da iyalansu. Mazaje na kwarai da shi ne talaka ne, an ce bai da abin hannu amma kullum fita yake yana nemowa, wato zai shantakewa ya ce to ni na rasa yadda zan yi. Tunda yadda wasu maza yanzu suka zama lusarai, namiji ya zauna wai a dinga ci da shi har a dinga mai gori, wani ma har ya dinga ma roƙo cewa mace ta bashi kuɗi, da haka dole ya rasa kiwama. Allah ya ce ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim, sai yana ce da dukiya. Wasu malamai suna ganin dama in ma bai ciyarwa to ya rasa matsayin da in za a je anguwa sai an tambaye shi, ya rasa matsayin da zai ce ga abin da za a yi, ya rasa. Wato ba dole bane sai an tambaye shi, sai dai kawai don girmamawa kawai ta yau da kullum, amma ba dole bane, haka wasu malamai suke gani. To kun ga shi kuwa wannan talaka amma tashi yake yana fafutuka yana ci da iyalan shi, kuma har a cikin mafarkin da ya ganta da ya ce mata me ya kawo ki, ta ce na zo ina ta neman ka ne ban ganka ba. Abu na gaba da ya ce sai ce da Allah ku bari in ba ta abincin nan, wannan miskini tsawon yau bata ci komai ba, damuwar shi kawai ta samu ta koshi. To na kake so namiji ya kasance kokarin sauke nauyin da Allah ya daura masa na iyalansa, wanda in an zo daurin aure kullun sai an fada a ce ci da sha da sutura da girmamawa da mutunta iyaye da koyar da addini da waye da waye, yace ya dauka alƙawari, kuma Allah ya ce wa akhadna minkum mithaqan ghaliza, amma kuma shikenan sai a zo ai ta ji dadi da shi, kuma har yana da audacity da zai nuna wai shi ba fa abin da za a ga mai irin talaka mara mutunci din nan, wanda bai yi abin da ya kamata ba kuma yana da tsaurin idan da zai ga mu iyayenta magana, wannan ba daidai bane. Wannan kuma ba dabi'ar mutanen kirki bane. Dabi'ar mutanen kirki shine kokarin kula da iyalansu, domin wannan aikin da mutum yake yi jihadi ne shi ma. Zala sallama ya ce wato kula da iyali da kulawa da su dan ganin sun samu rufin asiri daidai yake da ladan ribati fi sabilillah. Nabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ba wato a loma da zaka dauka ka sa matarka a baki sadaka ce wanda tafi sadaka da zaka yi a waje falala. Dan antu Nabi sallallahu alaihi wasallam aka ce ina da kuɗi me ya kamata, ya aka ce ka ci da kanka, daga nan fice ka ci da iyalanka. To gara ma wanda bai da shi za a iya cewa eh wani in bai da shi wataƙila a ce yana da uzuri, amma wani kuma yana da shi din yana da abin da zai bayar, amma bakar rowa da rashin daraja ta hana shi ci da iyalan shi su samu yalwa su samu walwala, sai dai shi ya fita ya je ya ci ya sha ya yi sutura yadda yake so a gan shi fes fes, amma iyalan shi kuma a cikin gida suna fama. To wannan azzalimi ne, kuma Allah madaukakin sarki baya barin zalunci. Allah baya barin zalunci na wanda ya Allah ya ce a cikin hadisin Qudsi, ya ibadi ya ku bayina inni haramtu zulma ala nafsi, ni Allah na hana kaina yin zalunci, waja'altuhu bainakum muharrama, kuma na sanya shi a tsakaninku ya zama abin hanawa, fala tazalamu, kar ku dinga cutar da junanku. Ya daga cikin cutarwa shine mutum a bashi amanar ƴan mutane ya ki kulawa da amanar da aka bashi ta fuskar abinci ko wurin zama ko duk sauran abubuwan da suke cikin haƙoƙinta. To ina ganin wannan ya isa irin darasin da nake fatan wato zan iya tunawa na iya ambaton mana a daidai wannan lokaci da fatan mu amfana da darasin mu kuma dau izina daga awwal daukan izinan Allah kuma ya amsa mana ayyukan mu na ibada ya kuma gafarta mana zunuban mu ya sa mu gama lafiya wannan take cewa so nawa ake karanta qul huwallahu da falaki da nasi bayan sallar isha'i so ɗaya ne ko so uku ne so ɗaya ne bayan sallar asubahi da bayan sallar magriba shine ake karantawa so uku wato lokacin canzawa yare bayan asubahi kun ga an gama da bayan magriba kun ga an gama wuni shine ake karantawa so uku yau kuncin yara da suke tafiya wani gari makaranta misali kamar daga nan zuwa Kano wasu su dinga yin kasar har sai sun dawo gida wannan suna aiki da fatawa al-Allama Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen rahmatullahi alayhi amma fatawa ce mai rauni gaskiya fatawa ce mai rauni malamai sun mai shi mai da ita ba daidai bane yaro ya tafi makaranta daga nan Abuja ya je karatu a BUK ko a wacece ko Maryam Abacha University ko wata makaranta makamancin haka kuma makarantar secondary wani ma makarantar hadda wai sai ta yin kasaro har sai ya dawo ba daidai bane eh sai cika sallah zai wanda zai kasaro shine wanda kayan shi suke kulle wato kwanakin shi na matafiyi suke lissafe baya sakin jiki irin yadda mutumin gari yake sakin jiki amma duk wanda ya je hostel ai bajewa yake saki jiki ya baza kayan shi ya sa wasu a durowa ya kai wasu wanki yana da abokai yana da majalisa yana da shedul da yake yi kullun ya zama dan gari wannan bai kama da matafiyi ba san da zai kasar da shi ne san da yake kan hanya daga nan zuwa Kano ko daga nan zuwa Alkahira ko daga nan zuwa Jidda to wannan yana matafiyi amma idan ya isa to ya zama dan gari saboda da yaje yanzu yaje ne sai ta Allah amma inda a ce wani abu ne ya kai shi yaje siyayya ne kawai yaje Kano siyayya don ga yanzu yana da safe a hotel yake kudin shi suna lissafe yaushe zai an shi kayan shi to wannan shine matafi saboda ba daidai bane wannan fatawa ce mai rauni a mutum ya je wani gari zai zauna zai wata shida wani zai shekara kuma ya bar raje ya kama haya ko ya bashi daki na hostel wani ma har yana da majalisa a cikin gari wani ma har yana neman aure ma amma kuma ya ce wai ba garin su bane saboda san banza sai bayan azumi ma yanzu ai matafi ne sai yake yin azumi go muna bukatar bayani akan takaba saboda ana yawan kawo bid'a a cikin ta to takaba zaman da mace take yi bayan mutuwar miji kwana 130 ne go ake wata 4 da kwana 10 shine kawai abinda ake so ta bari shine ta bar yin kwalliya ba ta yin duk wani abu da za a suna za a kira da suna kwalliya ba za ta yi shi sannan kuma babu fita daga gidan da mijin nan ya mutu ya batta sai in larura ta dole kamar zuwa asibiti kamar idan a irin nan yanayin Abuja wataƙila ma'aikaciya ce wataƙila kuma ma'aikatarsu ba a ba ta hutu ba ya kamata a ce akwai wannan hutun yadda ake ba mata hutun mataniki ya kamata a ce akwai wani provision na hutun ta kaba wataƙila ba a bata hutu ba wataƙila in ta ƙi zuwa za a iya samun matsala a aikin kuma yanzu ta fi buƙatar aikin fiye da da to wannan larura yana isa ta fita ta je amma in ta je nan ma babu magana wadda ba ta dole ba babu fira ko shiga mutane a yi tashar holiya ana so ta ci gaba da jimami ne har zuwa wannan kwanaki sannan babu wani abu mai suna wai an shigar da ita ta kaba da zarar miji ya rasu an shiga ta kaba in ma daga baya kika samu labari to ta kaba ta fara daga sanda ya rasu haka nan ba a fitar da mace daga ta kaba idan aka wayi gari kawai yau ne kwana 100 da kaza arba'atu ashhurin wa ashara shikenan ta kaba ta kare sannan bai halasta ta yi bazawari a cikin wannan kwanakin ba ko da wani hali ne duk da shi namiji an halasta ma mutane kamar da Allah yake cewa walazna lakum ma ta'arratum bi min khaybatin nisa'i aw aknantum fi anfusikum babu laifi ga wanda yayi abinda malaman fiqh suke ce majruwaye da kamar wanka yayi wata magana mai harshen damo ga wata baiwa Allah da take ta kaba yana mata cewa in ta gama ta kaba fa wata kila yana da muradin za su yi aure ko kuma ya tsoye a zuciyarsa har ta gama amma ita ba a yadda ta biye mushi su fara chatting wanda mata da yawa suna yin wannan Allah ya kyauta abinda yake so ya zama tana cikin jimamin tunanin mijinta da yawaita yi masa addu'a da kuma wato yawaita yin tasbihi da salatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato ta koma ga Allah wannan shine kawai ta kaba duk wani abu da za a ƙara na al'ada bai da asali a ce sai an taru ranar da za ta fita ko ran da za ta shiga ko ta tsohuwaye ta kwana tana mata tofi tana wani sunkula tana tofa mata yawu da goro duk wannan bai da wani asali ko ai ta kawo abin nan kabaki na tuwo ana rabawa a zo da wani dinki na musamman a cire wancan kayan a sa mata wani dinki wata zulumbuwa kamar za a kai ta tiyata duk wannan bai da asali sannan gidan da mijinta ya mutu ya batta inda suke zaune nan ne ya kamata ta yi ta kaba shi ma sai in dai akwai larura kamar a ce gidan haya ne ko masu gida suna da buƙatar gidansu kuɗi ya ƙare to babu laifi ta yi moving zuwa inda za ta samu mafaka nan ma inda a ce za a iya samun wanda za su taimaka mata a biya hayan har ta ƙarasa to da yafi kai akwai malaman da suke ganin cewa fa inda mace za ta samu labarin mutuwar mijinta a anguwa ta je anguwa to kai ka tafi daga gidan saboda tsabar zakewa su kuma amma wannan zakewa ne za ta dawo gidanta na gidanta masaukinta ta zauna ta jira abinda Allah zai da ita to والله تعالى اعلم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد